Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 28 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau Laraba, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya bayyana wani yunkuri na rage tsawon wa'adin zaman majalisa kafin 31 ga watan Oktoba, ranar da Burtaniya za ta fice daga tarayyar Turai. Sannan ministan harkokin wajen Iran, Muhammad Javad Zarif, ya ce kasarsa ba ta neman ƙara zaman rashin jituwa. Gwamnatin Najeriya ta shafe shekaru tana neman hanyar warware rikicin da ke tsakanin manoma da makiyaya game da wuraren kiwo, rikicin da ya laƙume dubban rayukan mutane.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani lauya a Najeriya ya shigar da ƙara a wata kotu da ke birnin tarayya Abuja da neman ƙasar Ingila ta maido da shugaban haramtacciyar ƙungiyar nan ta IPOB, wato Nnamdi Kanu, zuwa Najeriya. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Nafisa Hayatuddin dangane da abubuwan da ke jefa mata cikin yanayin shan miyagun ƙwayoyi. Kamar yadda muka saba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma, wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya bayyana wani yunkuri na rage tsawon wa'adin zaman majalisa kafin 31 ga watan Oktoba, ranar da Burtaniya za ta fice daga tarayyar Turai. Johnson ya ce ya nemi Sarauniyar Ingila, wato Queen Elizabeth, ta kawo ƙarshen zaman majalisa na yanzu, sannan kuma zai gabatar da wani sabon zama tare da jawabin Sarauniyar a ranar 14 ga watan Oktoba, tare da bayyana ƙudurin majalisar ga gwamnati. Kakakin majalisar wakilai John Bacow ya ce ƙudurorin na Johnson karya dokar tsarin mulki ne, kuma ya ce ainihin abin da ya faru shine dakatar da yin muhawara a majalisar ta Brexit da kuma aiwatar da ayyukanta na daidaita tafarkin ƙasar. Johnson ya yi alkawarin fitar da Burtaniya daga tarayyar Turai ko da ba a sami yarjejeniyar janyewar ba, wacce yake fayyace sharuɗan ficewar. Ministan harkokin wajen Iran, Muhammad Javad Zarif, ya ce ƙasarsa ba ta neman ƙara zaman rashin jituwa, da yake magana a yau Laraba yayin wata ziyara aiki da ya kai a ƙasar Japan don tattaunawa da Prime Ministan ƙasar Shinzo Abe. Zarif ya ce Iran ta yi imanin ya kamata a mutunta ɗaukacin kowace ƙasa kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada. A wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar damar cewa zai gana da shugaban Iran Hassan Rouhani don tattaunawa kan sabuwar yarjejeniyar takaita shirin nukiliya na Iran, a maimakon yarjejeniyar bara ta shekarar 2015 da Trump, wanda suka janye a bara ɗin. Amma Rouhani ya ce idan Trump yana son tattaunawa, dole ne ya ɗauki matakin farko kuma ya janye ɗaukacin abin da ya kira takunkumin rashin adalcin da Amurka ta sanya wa Iran. Trump ya bada sharuɗan tattaunawar, yana mai cewa Iran ba za ta iya ci gaba da samar da ƙarin ruɗani a ƙasashen waje ba tare da ci gaba da kai hare-hare na soja. Ya kuma ce sabuwar yarjejeniyar za ta haramta wa Iran kara makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami. Gwamnatin Najeriya ta shafe shekaru tana neman hanyar warware rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya game da wuraren kiwo. Rikicin da ya laƙume rayuka dubban rayukan mutane, wannan rikici ya fi shafar yankin tsakiyar ƙasar da ya daɗe yana fama da rikice-rikice. Amma kwanan nan gwamnati ta ɓullo da wani shiri na samar wa makiyaya wurin kiwo da nufin kawo ƙarshen rikice-rikicen. Amma wannan shiri na gwamnati da ake kira riga yana fuskantar ƙalubale. Rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya ya samo asali ne tun shekaru da yawa da suka gabata. Ƙarin yawan jama'a birane da kuma kwararowar hamada wanda ke haifar da ƙaruwar canjin yanayi sun ƙara dagula rikicin. Fiye da mutane 3,600 ne suka rasa rayukansu a wannan rikici a kan filayen kiwo tsakanin shekarar 2015 zuwa 2018. Sannan dubban mutane suka rasa matsuguninsu. Gwamnati ta ce kafa wuraren kiwon shanu ko ruga ga makiyaya zai magance matsalar.
What it is intended to do is purely to find a way of mitigating.
Garba Abari, babban daraktan hukumar wayar da al'umma na ƙasa, ya ce abinda aka yi niyyar shi ne kawai a samu hanyar da za a takaita rikicin manoma da makiyaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsibirin Puerto Rico na fuskantar barazana wani gagarumin ruwa da ke tafe da iska mai ƙarfi da ake kira Doria, yayin da jihar ke ƙoƙarin farfadowa daga guguwar da ta auku a shekarar 2017. Masu yaɗa labaran yanayi na kyautata zaton guguwar Dorian za ta kai ƙarfin mahaukaciyar guguwa da ke tafe da ruwan sama a lokacin da za ta afkawa yammacin tsakiyar Puerto Rico a yau Laraba. Gwamnan Puerto Rico, wanda Vasquez ta kafa dokar ta ɓaci inda take kashedin yiwuwar zaizayar ƙasa, ambaliyar ruwa da ɗaukewar wuta. Yayin da sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya bayyana gwamnatin haɗaka, membobi na ikirarin rashin damawa da su. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, shugaba Felix Tshisekedi ya sanar da majalisarsa watanni 7 bayan da ya lashe zaben da ke cike da sarƙaƙiya da ya kai shi mukamin shugaban ƙasa. Majalisar mai membobi 66 ta tanadi mutane 23 daga jam'iyyar Tshisekedi ta Direction for Change da kuma 42 daga haɗakar jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa Joseph Kabila ta Common Front for Change. Amma membobin sauran jam'iyyun Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na kashedin cewa gwamnatin na bawa goyon bayan tsohon shugaba iko fiye da ƙima, yayin da ake ƙarancin yawan 'yan adawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wani lauya ɗan ƙabilar Ibo ya nemi wata kotun tarayya da ke birnin tarayya Abuja ta tilasta wa ƙasar Ingila ta yi maza-maza ta taso ƙiyar shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOB, wato Nnamdi Kanu, zuwa Najeriya domin ya fuskanci shari'a. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun Donald Okonkwo, wanda ya raba wa manema labarai. A ciki ya ce ya shigar da ƙara ne saboda a yi maza a dawo da Nnamdi Kanu ya fuskanci shari'a saboda hare-haren da haramtacciyar ƙungiyarsa ta IPOB take kaiwa a kan mutanen da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Daga cikin waɗanda IPOB ta kaiwa hare a 'yan kwanakin bayan nan, akwai irinsu tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ekweremadu a ƙasar Jamus, sannan kuma kungiyar ta ci gaba da barazanar damke shugaban kasa Muhammadu Buhari da a yanzu haka yake kasar Japan da kuma gwamnoni da wasu manyan mutane dake tafiye-tafiye zuwa kasashen waje daga Najeriya. A lokacin da yake nazari akan batun shigar da karar, barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce duk da cewa shigar da irin wannan kara hurumi ne na ministan shari'a, amma babu dokar da ta hana dan kasa mai kishin kasa ya dauki irin wannan mataki.
Sashe na 150 da sashe na 174 na tsarin mulkin Najeriya sun fito sun yi bayani dalla dalla akan karfi da shi babban lauyan gwamnati wato Attorney General yake da shi ne ya kokarin shigar da bukata ta a gaggauta ta taro duk wani wanda yake na aikin ta'addanci a waje ko kuma dan ta'adda ne a nan ya gudu ya je wata kasa waje a dawo da shi Najeriya domin ya fuskanci shari'a ko ba dan komai ba dan a yi maganin zudda mana mutunci da yake yi can da maganin bata sunan Najeriya da yake yi maganin ayyukan ta'addanci da yake kullawa ko yake da kudirin kullawa a ran shi a kuma yin maganin ƙara gangamuwa da suke yi suna yaduwa wanda yake za su kawo rashin kwanciyar hankali da kuma tashin hankali da kuma rashin zaman lafiya a duk wata ƙasa da suke.
Shi ma sakataren wata kungiya da ke sa ido akan harkokin cin hanci da rashawa, Ibrahim Musa, ya ce hujjojin da wannan lauya ya bada a lokacin da ya shigar da ƙara abu ne mai kyau, amma ga shawara.
Ya kamata a ce wannan ƙaran ya shigar da shi a Majalisar Ɗinkin Duniya, ba don komai ba, saboda take-taken Ingila akan Najeriya abin yana ban tsoro kamar ba su ne suka ba mu yancin kai ba. Ga Nnamdi Kanu yana ta ta'addancinsa a Najeriya ya gudu an ce yana Isra'ila yana ina ne can sai gashi a Ingila, ashe yana da takardun kasar Ingila. Idan da Ingila dangantakanmu da su dangantaka ce na matsayin uwa da ɗanta ba irin san inna ba ta shanya mutun kafa, to ya kamata su janye wannan takardun ɗan ƙasa da suka bashi su sawo shi a jirgi su dawo da shi Najeriya hukunta shi tunda beli ya tsallaka.
Shi kuwa mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma dan jarida mai zaman kansa Bashir Baba ya ce lalle dawo da Nnamdi Kanu Najeriya yana da muhimmanci.
Ina ga a dawo da shi din yana da ma'ana matukar gaske domin ya fuskanci shari'a. Kar ta fara ma tukunna akwai buƙatar gwamnati ta bincika yaya ma aka yi tukunna ya kubuce ya bar ƙasar nan. Wannan babbar abin tabbaya ce. A wani abin da zai kamata mu lura da shi shine mafi yawancin irin ko kuma in ce shi Nnamdi Kanu da magoya bayansa a Najeriya ne suke cewa su ƴan Biafra ne. Amma idan suka fita waje misali aka kama su da wani laifi wala Allah ko na hayaniyar mayagun kwayoyin nan ko kuma fashi da makami iri-irin waɗannan manya-manyan laifuka dai su ce suke cewa su ƴan Najeriya ne.
Tunda aka bada belin Nnamdi Kanu a shekara 2018 ne sai ya gudu zuwa ƙasar Isra'ila, daga baya kuma aka ganshi a cikin ƙasar Ingila inda yake gujewa shari'a da gwamnatin tarayya ke yi da shi a bisa zargin yana son hamɓar gwamnati. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da neman hanyoyin da za su magance sha ko mu'amala da miyagun kwayoyi a Najeriya, wani abin dubawa shine dalilin da ke haddasa wannan matsala a cikin al'umma. A wata hira da nayi da Dr. Nafisa Hayatuddin, ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa, ta yi bayanin akan wasu daga cikin abubuwan da ke kawo wannan matsalar musamman a cikin mata. Ga abin da ta ce.
So da yawa mata su idan suna da matsala ta damuwa ko wani anxiety muke cewa yawan fargaba ko depression irin yanda muka yi magana na lalurar kunci damuwa da kuma matsaloli na yau da kullun na rayuwa ya haɗu da kuma baka samu shawarar kirki ba ko ka samu influence ko rinjaya
daga abokan
mutane yau ba na kirki ba gashi kuma gayanan ko ina rababa kayan shaye-shayen nan ko ina akwai su. So idan duka waɗannan abubuwa suka haɗu to suna iya su sa mace ta shiga daga yi shaye-shayen a danki dan yiki yayi makanki matsala dan ko damuwa dan na wani lokaci kadan daga nan sai ya zama ji ko yanayin zaman gidan aure ko zama da iyaye ma yanda muke da gidajen mu da yawa broken homes muke cewa zaki ga yarinya ta taso budurwa ba uwarta a gidan tana zaune da matar uba kuma babu jituwa ko wani abu ga iyaye ba jituwa ba kula to irin wannan duk abubuwa ne da ke iya sa budurwa ta shiga hadari saboda za ta fita tana neman wannan shakuwar tana neman wannan kaunar to kuma ko in damuwa ne gare ta ba ta da wanda za ta yi magana da shi a gida ya fahimci me take ciki ko kuma ba wanda ya nuna mata cewa zo keta waje a jata a jiki a fahimci me take ciki sai dai a ce mata yi hakuri a kawai ki hakuri yanayin rayuwa ne menene so duk irin waɗannan abubuwa al'adu ne namu na yau da kullun a rayuwarmu amma kuma matasa yanzu ba su da karfin
halin da za su jimri
yawa ba kamar da ba kuma yanzu duniya da take ba
matan aure kuma fa
matan aure wasun su ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki kuma ki yi hakuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci ba zai bincike ba wasu ba za su yi bincike ba ba za su saurara su ji lalle me ke faruwa ta ina zamu iya mu samu miki maslaha a wannan matsala taki ta gidanki so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'anan in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa in manta da matsaloli na
to wato kan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin
kwarai kuwa suna da matukar suna da muhimmin matsayi a cikin wannan al'amari kina matsayinki na uwa kina da ƴa mace dole ki jata a jiki dole ki jata a jiki saboda in bata nemi shawara ba ko baki koya mata al'abubuwa na rayuwa ba yanda za ta yi handling kanta a rayuwa to za ta nemi shawara wurin wasu to kuma baki san irin shawarar da za a bata ba
ko ta fada shan kwaya
kwarai kuwa haka kuma matsayinka kai ma na mahaifi uba ko magabaci uba kana da hakoki a kanka dole kai ma ka kula da su ƴaƴanmu idan suka kawo mana kuka muna da haƙƙi a kansu da mu saurare su saurara ta natsuwa ba saurara kawai ta fatar baki ba ka saurara ka natsu ka ji me suke faɗi da meye ba sa faɗi a cikin wannan magana da suke so iyaye muna da role babba da muke abu mu rawa da muke takawa a wajen wannan baya ga haka kuma shugabanninmu na addinai da al'ummai su ma suna da role sosai da za su taka suna da rawa da za su taka mai matakar muhimmanci dole ne mu ja ƴaƴan makota da namu duka namu ne abubuwa ne da yanzu duk mun sassake su al'adu ne da muka sassake su yanzu amma suna da muhimmanci kuma suna da tasiri a yi kokarin yanda za a yi a rika sa ido a kansu iyayenmu a da idan yarinya ka aurar da ita jefi-jefi za a je a leka a gaya take a yi wani ne yanzu wasu wuraren ba a irin wannan to abu ne kuma mai amfani saboda idan kai hakan ne za ka dada shakuwa da naka kuma ta fahimci ko ya fahimci cewa idan yana da dama zai iya kawo kuka wurinka
haka
so duk irin waɗannan al'adu ne da ya kamata mu ci gaba da raya su ya kamata mu ci gaba da encouraging ɗinsu a rika yin su saboda za su taimaka wajen hana preventing waɗannan matsalolin su taso balle har su zama matsala su jawo lalura
Dokta Nafisa Hayatuddin kenan masu sauraro idan ana son a ji ƙarin bayanin wannan hirar sai a tare shirin kallabi a ranar Juma'a a shirin mu na hantsi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga maimaicin shirin himma
ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Munira Ado daliba ce a Jami'ar Istik dake Istanbul Turkiya to yanzu ganin ki wace shekara kamata a ce a ayyana a matsayin inda mata kamata bai ya kamata ai musu aure ko bai kamata kamar daga wace shekara a matsayin kike matashiya
ni a gani na a bari like in taso it's tunda ba wai
kamar wace shekara
bana ganin akwai wani like shekara tunda like mutum ya zamo cewa like ra'ayin mutum ne tunda dai kai ne dai zaka zauna a gidan auren nan kamar shekara 18 zuwa 20 haka za a iya musu aure depending in sun kai like akwai wa'ansu za ku ga shekaran su 18 amma ba su da wayan sosai ko kuma ba su da experience din sosai ba su san abubuwa da yawa ba so ba kowa bane yana varying daga mutum zuwa mutum so kamar dai 18 din akwai wa'anda sun kai zuwa 20.
Bari zamu taba kada kan siyasa. Kice kin karanta abun nan international relation. Ya kiga siyasar Turkiya, kamar ya kiga kasar Turkiya yadda take gudanar da siyasar ta dangane da kasashen mu na Afrika.
Ina ganin like akwai similarities tsakanin shi da Buhari, shi Erdogan din da Buhari, saboda like yanda Nigeria take a hargutse, ba wai Turkey a hargutse take ba, amma dai kamar su shi abin da yake fighting for shine like musulunci a garin, amma kuma su a ganin su musulunci ba ci gaba bane.
Shi Erdogan shugaban kasar Turkiya.
So yanda yake a tsaye akan like abin da yake so like shi musuluncin, haka shi ma Buhari yake a tsaye akan like ci gabawan Nigeria, yana kokarin shi. Haka so to dai bambancin shine shi Erdogan is like dictator ne. Haka sai Buhari, well, we are like democrats a Nigeria. So amma shi kuma shi Buhari matsalar shi guda daya baya fitowa yi like yana kokari a Nigeria, but at the same time ka san cewa Nigerians ba su da like ba sai ji did the like wani zubin ana son ci gaban amma ba a bin doka. Amma kuma at the same time this like kokarin da yake yi baya fitowa yi magana, yayi bayani yace ga abinda
ake bukata
ake yake yi, ga abinda ba da fitowa yi bayani, to shine dai like matsalan shi. Amma shi Erdogan da yana like magana gurgurdin yi
kamar shekaran shi a hindo da ta sabon doka Najeriya ta doka haramta almajiranci haraka abin nan yin bara, me ra'ayin ki akan wannan dokar?
Gaskiya dokar nan a gani na tana da amfani sosai, because shine daya daga cikin abubuwan da ke jan mu baya a Nigeria, almajiranci, saboda mutane da yawa iyaye su like wanda ake turowa almajiranci, ana reducing possibility din like ci gaban mu a Nigeria, saboda a maimakon su je makaranta su samu ilimi mai amfani su zo su yi su taimaki
al'umma,
sai kuma su je suna almajiranci kuma ya kasance like sun zama liability a
ga gwamnati. Munira, tambaya ta karshe a cikin shiri da nake na himma a kowane sati ina tattaunawa da matasa waɗanda suke a ƙasashen waje, tambaya ta karshe ita ce, wani kira gare ki ga shugaban Muhammadu Buhari akan rayuwar matasa musamman ƴaƴa mata irin ki?
Kira da zan yi wa shugaba Muhammadu Buhari shine, ba yanda a cikin mu mata yanzu a Nigeria ba kowa ne yake da opportunity din da zai samu ya zo kasar waje ba, so for wanda suke gida a samu a gyara makarantu like transportations ya zamo like mai sauki, a kula da irin malaman da ake sawa a makarantu ya zamanto like mata da maza duka have the same opportunity da za su yi karatu and to go further in their studies.
Su ci gaba da karatu. To da ƙarshe wani kira gare ki ga masu sauraron mu a cikin shirin namu na himma?
If we really abinda zan faɗa shine, in har muna son Nigeria ta ci gaba, ya kamata mu ma mu dage mu ringa bin doka, dan in ba wai muna son ci gaban ne kawai ba kuma ba ma bin doka, in aka saka doka, in har zamu bi dokan shine zamu samu mu ci gaba a kasar tamu, in ba haka ba an sa doka ba ma bi ba wani ci gaba da za ta same mu a kasar tamu, dan in har ma mun samu shugaba mai kokari, in har yana aiki kuma ba ma bin doka, babu wani ci gaba da za ta samu.
To mun gode kun je. Munira Ado kenan, daliba ce a Jami'ar Istik University da ke kar Istanbul. Mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago, wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da 'yan bindiga suka kai har suka yi awan gaba da mata da dama a ƙaramar hukumar Kurfi, hakan abin takaici ne da Allah wadai. Da fatan gwamnatin jihar Katsina za ta farka daga dogon barcin da take shararawa a fannin tsaro. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Kabir Hassan Malam Maduri da Malam Ibrahim Mishayi Malam Maduri duk a jihar Jigawa, inda suka ce Assalamu muryar Amurka. Da Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Jigawa da ta taimaka ta kawo mana daukin gaggawa a garin mu na Malam Maduri domin wani babban rami wanda hakan ya sa garin yake cika tab da ruwa. Sai daga Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, inda ya ce Salam VOA Hausa, shirin hukumar EFCC na binciken miliyoyin naira da aka ware domin gyaran wutar lantarki a lokacin gwamnatin Obasanjo. A gaskiya wannan mataki ya dace matuƙa, domin in ba kira me zai ci gawayi. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Abdullahi Doran Baga, inda ya ce aikin gina rugage ga al'ummar Fulani makiyaya abu ne mai kyau, a don haka zai yi tasiri wajen sauƙaƙa musu wahalhalun rayuwa da samar da ingantaccen ilimi ga yaransu. Sako na gaba ya fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki da Tahir M. Tahir Jambulo, inda suka ce taron bunƙasa ƙasashen nahiyar Afirka da ke gudana a Yokohama na ƙasar Japan, muna fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Husaini Abba Damban, inda ya ce Salam VOA Hausa zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Bauchi. Talakawa masu ginin ƙasa a ƙaramar hukumar Damban suna cikin wani hali na neman taimako. Tun farkon lokacin da aka fara shiga watan ruwa na Agusta, al'umma da dama suka fara fuskantar rushewar gidaje, wasu kuma ke cikin fargaba, wanda a halin yanzu matsalar ta wuce inda ake tsammani domin ta zamo hantsi leƙa gidan kowa, inda da wuya ka jera gidaje uku baka samu ɗaya a cikin su ya fuskanci wannan matsala ta rushewa ba, wanda hakan ke tilasta mutane da dama ficewa daga mahallansu. A saboda haka muke kira ga gwamnatin mu mai albarka ƙarƙashin jagorancin gwamna Bala Muhammad da ta tallafawa al'umma. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madalla, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya bayyana wani yunkuri na rage tsawon wa'adin zaman majalisa kafin 31 ga watan Oktoba, ranar da Birtaniya za ta fice daga Tarayyar Turai. Johnson ya ce ya nemi sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta kawo ƙarshen zaman majalisa na yau, sannan kuma zai gabatar da wani sabon zama tare da jawabin sarauniyar a ranar 14 ga watan Oktoba, tare da bayyana ƙudurin majalisa ga gwamnati. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce ƙasarsa ba ta neman ƙara zaman rashin jituwa, da yake magana a yau Laraba yayin wata ziyara aiki da ya kai a ƙasar Japan don tattaunawa da Prime Ministan ƙasar Shinzo Abe. Zarif ya ce Iran ta yi imanin ya kamata a mutunta ɗaukacin kowace ƙasa kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniya mu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.